kyauta miya da alƙairi karbi ya da zamba.
Masu sauraro, sallama a gare ku, sannun mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, can da ke taɓo dubba fitowa masu alaka da mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, to a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu taɓo batun yadda shaida mara kyau, wato negative online word of mouth, a yanar gizo ko kuma kafofin sada zumunta daga abokan cinikayya ka iya kawo tasgaro ga cigaban duk wani kamfanin kasuwanci da cinikayya a wannan zamani na internet, inda mutane za su iya shigar da korafi da zai iya sanya kamfanin kasuwanci ya rufe gaba daya idan jagorori ba su dauki matakin rarrashin mai korafi akan lokaci ba. Shin me ake nufi da shaida mara kyau a yanar gizo? Shugaban kamfanin Vision Pool mai gudanar da ayyukan kula da inganta yadda masu basira za su riƙa tafi da al'amuransu don samun cigaba da aikin bada shawari na media consultancy, Yusuf Salisu Kuntuwa ya ce,
da gaske akwai abin da ake cewa negative word of mouth a social media, wanda shine ake cewa wata shaida mara kyau a kafafen sada zumunta. To wannan tambayar taki tana da muhimmanci sosai, musamman a wannan lokacin da muke, wanda duk wani abu ko wani kasuwanci da ake yi ko yana so ko bai so sai yayi har kalla da yanar gizo, musamman kuma kafafen sada zumunta. Fara fahimtar ma da farko menene shaida mara kyau a bisa kafafen sada zumunta. Ita shaida mara kyau ko kuma negative word of mouth social media wani abu ne wanda su mabiya ko kuma kustomomi na kasuwannin da suke bi suke nikayya da su suke nuna rashin gamsuwarsu game da wasu ayyuka da wannan kamfanin da kan sayi musu ko kuma wasu kaya da suka saida musu, ko da a bisa yanar gizo din ne ko da kuma ba a bisa yanar gizo din. To wannan rashin gamsuwa idan kustomomi suka ci gaba da yayata shi, yakan sanya shi wannan kamfanin ya samu matsala a wurin sauran jama'a da suke da niyyar yin mu'amala da shi. Wani lokaci inda wannan abin yake da matsala sosai shine wani customer din shi ma yana da mabiya sosai, zai iya zuwa bisa shafin shi na yanar gizo ya bada labarin irin mu'amalar da ya samu da wannan kasuwancin ko wannan kamfanin ko kayan da ya saya ko kuma aikin da aka yi mashi. To kuma ita matsalar yanar gizo, akwai wato shi shafin wannan customer din, akwai kuma shafin kamfanin, akwai kuma forum ko kuma community na mabiya wannan kamfanin wanda shi mutum zai iya zuwa can ma ya sa korafi. To irin wannan abin idan ba a dauki mataki da wuri ba, yana sa sunan kamfanin ya lalace kuma mutane su bar sayan kaya wurin kamfanin, kuma daga nan shikenan sai kuma wani ikon. Yasa yake da muhimmanci koda a ce babu yanar gizo, koda a ce babu kafafen sada zumunta, shi kamfani wanda yake mu'amala da mutane, ɗaya daga cikin abubuwan da yake dauka da muhimmanci shine mu'amalar shi. Yasa zaki ga ana yin department na customer care, bankuna suna da shi, duk wani kamfani wanda yake son ya dade tsawon shekara da shekaru yana alamar raza ku ga yana department na customer service. Kuma abin da yasa ake yin wannan, saboda a tsaka sauraron bukatun kusomomi a ji menene matsaltsalin su, kuma nan take a amsa musu wanda za a yi amsa nan take, wanda zai dauki lokaci kuma a ba su hakuri cikin raha da jin dadi.
Abdulhalim Abdullahi Aljamawi kwararre ne a fannin mu'amala da kafofin sada zumunta, kuma yayi bayani akan fa'idojin yin kasuwanci da kuma ire-iren shaida da za a iya bayarwa a social media.
Farko dai, kowane company inda ka ce za ka establishing business, ka sani cewa kana so ka yi ne abu da jama'a, because abu ne wanda kake yi kana neman income. Income kuma ba da bisa ma zai zo ba, dole sai jama'a sun zo a yi patronizing ɗinka whatsoever kafin ka samu wannan hanyar samu ɗin. So in ka san dole sai da mutane, akwai abin da ake cewa online word of mouth, wato shaida ne da ake bayarwa a kafofin sada zumunta. Wannan shaida ɗin ya kashi-kashi biyu, akwai positive effect akwai kuma negative effect. Positive effect ɗin shi ne kaman tasiri mai kyau wanda za ka establishing, ya kuma danganta ne ga kai abinda kai business ɗinka abinda ake yi. Me ake nufi da haka, shi ne me kai wanda har zai sa mutane su baka shaida kyakkyawa game da business ɗinka, me alaƙanka da customers ɗinka, ya abubuwa yake, duk abinda ka musu ka sani cewa shi ne abinda za su zo su kawo a media. Ni a matsayina na wanda nazo media, nazo naga kuma suna, farkon abinda na gani akan kamfaninka indai naga cewa negative effect ne, to wannan abin ya stamping kenan a zuciyana cewa sunan kamfanin ku bai da kyau, an kuma lalata muku suna, bazan kuma zo. Misali, in gurin cin abinci ne, tabbas akwai wuraren cin abinci ne wa. Of course babu dalilin da zai sa na riga na san da kuna da shaida mara kyau in zo wurin ku, ko kuma in kuna da tasiri mai kyau, in na san da wannan dole zan so in zabe ku da in zabi wa'inda suke da tasiri mara kyau.
Kaza Malika mun jiyo ta bakin biyu daga cikin bakin mu na yau akan yadda suka tsinci kansu a cikin rashin gamsuwa da service din wasu kamfanoni ga cikakken bayani da shawara daga bakin su.
Sunana Suleiman Zakariya ni dan Najeriya ne mazauni a nan Manchester jihar Ingila. A takaice dai zaka samu halayyar masu saya da sayarwa yana kama da halin ɗan adam a rayuwa. Akwai na kirki sannan kuma akwai marasa kyau. Shi abokin ciniki a koda yaushe yana son a karamta shi sannan a daraja shi wurin harkan saya da sayarwa. A kasafi kuma zaka samu mutane sun fiye son harkan ciniki ko sayayya wurin masu mutunci da kyautata musu a koda yaushe. A shekaran jiya nan a nan Abuja ni a nan Manchester nake zama ne amfani da layar wayata ta Manchester na kira wani gidan abinci a nan Najeriya. Na siya abinci saboda a delivering akai wani gida a nan cikin Abuja amma tashi sai aka dan samu matsala da su. To matsalan da aka samu shine layin waya da ne amfani da shi wurin kiran su international number ne na nan kasar Ingila sannan kuma su ma'aikatan abinda na lura da shi shine ba za su iya kira na ba sai dai ni na kira su ba su san abin da ya kamata su yi amfani da shi wurin kira na ba wato wurin sa shi international dialing code na Ingila kafin su kira number na so duk ba su iya yin haka ba sannan da shi me kai abincin yayi kokarin kira na bai same ni ba ban ga miss call din sa ba sannan ta tura min text message a daga baya nake ganin text message din bayan dukkan na tura musu number Nigeria da ya kamata su kira idan suka kai wannan abincin so idan abu haka ya faru da kai ba za ka yi sha'awan komawa ka sai wani abu a wurin saboda irin wannan abubuwa da ya faru tsakaninka da su na rashin darajawa na rashin kyautata abokin ciniki. Shi inganta abokin ciniki baya faruwa a lokaci guda yana buƙatar tunani mai zurfi ga shugabannin irin kafofin wannan gidajen abinci yana kuma buƙatar tsare-tsare da sadarwa da ɗaukan mutane da suka dace wurin aiki wato kamar yadda aka sani a turance putting square pegs in square holes. Ya kamata su irin wannan kamfanoni suke wayar wa hannun jarin su a kowane lokaci wurin mutunta abokin ciniki wurin ɗaukan ƙwararrun ma'aikata. Wannan yana daga cikin halayyan kamfanoji da suka ci gaba a duniya wurin hangen nesa domin hana faruwar irin wa'annan bad customer experience din.
Kuma akwai buƙatar masu jagorancin wannan cibiyoyin sayarwa suke zama kamar abun koyi ga ma'aikatan su saboda su ma idan abokan ciniki suka zo su ma su iya sadarwa da halayya na irin wannan kamfanonin.
Sunana Abdulhalim Abdullahi Aljamawi. Eh kwarai na ta fuskantar irin wannan na kuma ji daɗi ko kaɗan. Duk wanda aka ce yana da buƙatar shi da biya bankan ba zai ji daɗi ba. Na ya faru ne da ɗaya daga cikin bankunan da muke da shi. Na yi ta ƙoƙarin contacting customer care din su sama da ƙasa nai suka ki saurara na. Abin ya kai ga ban ji daɗi ba na ɗauka maganan na kawo ɗaya daga cikin kafafen sada zumunta da nake da shi. Na yi posting Instagram daga nan ɗaya daga cikin influencers inda muke da shi ta gani ta yi ita ma ta yi reposting ta yi resharing. To sai zamanto da jama'a na da jama'anta da wasu daban duka kowa yana ta share sai ya zamanto mun gane cewa ashe akwai wasu wanda su ma suna facing irin wannan matsalan dama su ji daɗi ba ba su san inda za a yi ba. To daga nan sai zamanto an sa force ya kawo traffic jama'a suka san da wannan matsalan waɗanda dama ba sa tare da wannan banki suka ce ai babu dalilin da zai sa su yi harka da wannan banki saboda negativity da suka gani akan ta yanzu. Waɗanda already kuma suna da wannan bankin sai su wasu sai su ce ai dama su ma sun samu matsala iri kaza. Wasu kuma da ba su samu wannan matsalan ba sai su ce oh ashe su ma dama haka suke. To akwai alamu su ma kansu za su janye daga wannan banki su koma wani daban. Kun ga ko wannan yana nuna cewa kafafen sada zumunta na da ƙarfi sosai wurin canza al'amari irin wannan.
Alƙalman kiddiga sun nuna yadda manya-manyan kamfanoni suka tafka mummunar asara a baya sakamakon rashin kyawun mu'amala da abokan cinikayyar su. Misali akwai wani kamfanin jirgin sama a kasar Amurka da ya tafka asarar kimanin dala miliyan 180 a bisa kin sauraron wani matafi daya tilo da jitansa na sarrafa sauti ya balle a cikin jirgin su sakamakon sakacin ma'aikatan kamfanin. To masu sauraro gabaki daya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi. Ku kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Kiwar kayan ba ta nan ba ta